أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبرك مرساجوا أولا مركز نمجيما danci gaba da majlisinmu na alqur'ani wannan shine majlisi na biyu kalkashin wannan ayoyi guda biyu wanda muke fassarawa na cikin suratul fusilat muna 13 ga watan jimada ula hijira daga garin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 4 ga watan 10/11 a kalandar bature 2025 kamar yadda muka saba kamun mu shiga cikin karatu inda kai tambaya 1 ko 2 sai mu amsa sannan mu shiga cikin karatu insha Allah alaikum salam bai ga malaman tafsiri ya kamata a tambaya insha Allah na
da kamar da ku yi cewa a cikin wannan ra'ayin da ake da wannan
karanta a cikin makanin karshen aya ne
an shahi aya
wannan nassi ne na sunna shi yake tabbatar da haka ba wata aya wadda za a shahi face ubangiji yayi bayani akan ta ya kawo kuma abin da zai maye gurbinta kalkashin haka ne wasu daga cikin malamai suke cewa bai yiwuwa a ce a shahi aya babu hukuncinta kalkashin wadda ubangiji ma nan sa min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir ba wata aya wadda zamu shahi a cikin alqur'ani ko kuma mantar da hukuncinta sai mun zo da wanda ya hita alkhairi ko kuma kwatankwacinta ita in ka dauka mas'ala ta shahi wani abu a cikin alqur'ani imma a shahi hukuncin shi ko kuma a shahi karatun shi ko kuma abubuwan dukkan shi a shahi shi a wasan lissahi da shi ko kuma a shahi karatun shi da hukuncin shi ko a shahi hukuncin a bar karatun shi ko kuma a shahi hukuncin a shahi karatun a shahi hukuncin ko kuma a shahi hukuncin amma dai karatun yana nan ko kuma karatun a shahi shi hukuncin yana nan wannan su ne kala uku wanda zaka samu a cikin alqur'ani misalin shahi hukunci kaga idan ka dauka wannan shahi hukunci da karatu sha wannan ayar da tazo take bayani akan shayarwa ta rindu in an shayar yake kamar hadisin Aisha wadda take take karantar da mu take cewa ya kasance kamun a shahi hukuncin shayarwa ya kasance a cikin alqur'anin shayarwa guda 10 ce sannan aka shahi hukuncin yake cewa wa hunna ma yutla fi kitabillahi wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan ka idan ka dauka shahi hukunci ko shahi aya a bar hukuncinta ga wannan hadau Umar yanzu Allah shi tabbata gare shi yake cewa ash-sheikh wa ash-sheikhatu idza zana ya farjimu huma al-batta nakala min Allah kaga wannan aya kwata kwata an shahi hukuncinta a cikin alqur'ani an shahi karatunta a cikin alqur'ani amma dai hukuncinta yana nan duk mutumin da yayi arme kurum yayi zina za a jehe shi ne sakamakon abin da ya aikata ko mace ko namiji kaga hukuncin yana nan amma dai karatun an cha'e shi a cikin alqur'ani abinda kuma zaka samu alqur'ani ana karanta shi kuma an shaye hukuncin shi kamar ayat da take bayyanawa lokacin in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 wa in yakum minkum 100 yaglibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun kaga hukuncin ga karatun nan ana yi amma dai an shaye hukuncin abinda ya shaye hukuncin shine al'ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum ba'fa wannan shine tsari na wannan kuma yana yiwa ya kasance qur'ani ya shahi alqur'ani ko kuma sunna wadda take mutawatira ta shahi alqur'ani ko kuma alqur'ani ya shahi wata sunna wadda take mutawatira sai dai abinda malumai suke ittifaki a gani shine al-ahad nasi wanda khabarul wahid ne mutun ɗaya ne ya rawaito shi wanda bai da rutuba ta at-tawatur shi bai shahi abinda yake mutawatir saboda wancan hukuncin shi dalili ne wanda yake qat'iyyus subut shi kuma wannan dalili ne wanda yake zanniyyus subut wallahu ta'ala a'lam na'am suna ɗaya daga cikin dabbobin da suna ɗaya da ɗan ɓarya suna ɗaya daga cikin dabbobin da aka baka dama ka kashe su duk inda ka gamsu ba wani abu a ranka ko ƙarami ko babba an baka dama shari'a ta baka dama ka kashe su saboda suna cikin fasikai addini ya baka dama ka kashe su duk inda ka haɗu da su dan bariya yana ɗaya daga cikin fasikan dabbobi wanda in ka bar shi a gida banda banda ba abin da yake aiwatarwa duk inda aka gan shi aka kashe shi wannan shari'a ta ba da dama aka haka wallahu ta'ala a'lam sati da ya gabata mun karanta aya ta 30 da ta 31 mun samu damar fassara aya ta 30 duk da kasancewar mun yi bayani aya guda uku za mu ɗauka ƙarƙashin sura mafassara insha Allah shi ne ubangiji yake bayyana mana innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna wannan ita ce ayar da muka fassara sati da ya gabata kaga waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah kuma suka samu daidaituwa akan abin da suka faɗa na yardarsu na tauhidinsu na yardarsu da ubangiji yace to tabbas mala'iku za su sabka ba ɗaya ba biyu ba a kowane yanayi idan ta kama za su sabka zuwa gare su amma dai nan an keɓance shi da sabka lokacin da Allah zai karɓi rayukansu za su ringa ce musu Allah ta khafu kada ku tsoro wala tahzanu kuma kadda ku shibai kadda ku yi bakin ciki kadda ku ji tsoro na abin da za ku tara tsanan gaba kuma kadda ku yi bakin ciki na daga abin da kuka bari na daga wannan rayuwa sannan kuma za su musu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma an muna muku albishir da aljannat da aka kasance ana yi muku alƙawarin ta an karanta maka duk wanda wani amila salihan minkum min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa nazziyallahum ahsana alladhi kanu ya'maluna to kayan duka alƙawari ne wanda aka yi maka innal ladhina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatun firdaws nuzula irin wannan alƙawarin ne da kai ta karantawa a cikin alqur'ani sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ƙara tabbatar da haka wannan alƙawarin zaka same shi da zaran an dauki ranka to shine wannan ayar muka tsaya akan ta mun yi bayani akan mas'ala ta istiqama da abin da ya cancanta a ce bawa ya miro hankalin shi karkashin abin da ya shahi daidaituwa shine aya ta gaba ubangiji yake ce mana wa abshiru bil jannati allati nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya ya ku wannan ko yake wannan rai wanda take ta kirki nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya mu ne masu jibinta al'amarinku a wannan rayuwar ta duniya nan mala'ikun da ubangiji ya sanya su kasance tare da mutum wanda suke kiyaye mutum wanda suke kiyaye shi da dukkan wani sharri wanda wannan rai take so ta aikata a rayuwa saboda ba wani abu da bawa yake aikatawa ba ce karkashin horewar ubangiji kuma da yardar ubangiji shi sanya a kullum malumai suke fassara kalmar la haula wala quwwata illa billah babu wani ƙarfi ko ba wata dabara babu ƙarfi dabara wurin aikata aiki na alkhairi, kuma babu wani ƙarfi wurin ko kuma dabara wurin ije aikata sharri ko aikata abin da yake sako ne na Ubangiji, kuma babu wani ƙarfi wurin tsayuwa tsayin daka wurin bautatawa Ubangiji in ba da yardewa Ubangiji ba. Duk wanda ya samu kanshi yana yi, to wannan ba wayen shi bane, ba dabara shi bane ba. Wanda ya samu kanshi ya kame kanshi da banna, wannan ba wayen shi bane, ba dabara shi bane ba, al'amari ne na Ubangiji. Ki san ya yake bayyana mana, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, mu ne wannan mala'ikun wanda muke jibinta al'amarin ku, ya ku mun ne a wannan rayuwar ta duniya, muna kudaitar da ku a wurin aikata ayyuka na alkhairi, muna muku ga shedi akan ko kame hannayenku akan ayyuka wanda suke na sharri. Da kwai riwaya wadda Imam al-Albani a cikin Imam Tirmidhi ya fitar da ita, Imam al-Abaga hadisi Abdullah ibn Mas'ud, duk da kasancewa Imam al-Albani ya da'afa wannan riwaya a cikin silsila din shi, ya kawo yake cewa ai anna lil malaki fi qalbi ibni adam lamma, dukkan wani dan adam wanda yake matsayin mummuni matsayin musulmi na gaskiya, to yana da wani kwatankwaci na mala'ika a cikin zuciyar shi, wanda zai ringa umurta shi da alkhairi, ya ringa nisantar da shi da dukkan abin da yake sharri ne, ya ringa kwadaitar da shi akan aiwatar da duk abin da yake ba'a. Yace haka kuma shi a cikin zuciya wadda take ta mutumin banza, ko kuma a cikin zuciya ta dan adam, da kai kuma kwatankwacin shaytani wanda shi ma yana nan yana izawa, daga dai hadisi ne wanda yake dhaifi. Shine abinda mala'ika yake kokari game da dan adam, shine ya nusar da shi akan aikata ayyuka na alkhairi na biyayya game da Ubangiji, ya nisantar da shi da duk abinda yake na sharri ne. Shine kenan mu ne majibinta al'amurkan ku a rayuwarku ta nan duniya, mu muke kiyaye ku, mu muke kiyaye zakatan ku akan kada su aikata abinda yake sako ne na Ubangiji. Yake cewa fil hayatid dunya, a wannan rayuwar ta duniya, aga wannan duk kiyayewa a rayuwar nan ta duniya ce, yace kuma wa fil akhira, kuma haka a gobe kiyama, a gobe kiyama a cikin gidan aljanna, ko kuma lokacin da mariyar rigayi ya huta, mala'ikun nan za su kasance tare da kai, shine Ubangiji a farkon aya yake bayyana, tanazzalu alaihimul malaika, mala'iku suna saukowa lokaci zuwa lokaci bayan lokaci zuwa ga wannan rai wanda take tsarkakka. Ya sanya ai mun yi bayani akan magana ta Ibn Kathir karshen karatun mu na wancan satin. Ibn Kathir yake bayyana, yake cewa sabka wanda take lokacin da za a dauki ran shi, lokacin da ya shiga cikin kabari, lokacin da aka tayar da shi, kai lokacin da zai shiga gidan aljanna, yace dukkan su idan mun hada, ta tanazzalu alaihimul malaika, mala'iku suna sabka ga wannan rai wanda take tsarkakka, rai wanda take mai imani. Kidan wannan wafil akhira, a gobe kiyama wannan mala'ikun za su kasance a tare da mu. Shine yake cewa hadha yawmukum alladhi kuntum tu'aduna, ai wannan lokacin da aka tayar da mu, za a ci nasu ringa ce mana hadha yawmukum alladhi kuntum tu'aduna, ya ku masu imani, wannan shine ranar dai da aka yi muku alkawari, ranar da Ubangiji zai tsayar da kowa da kowa ya mai hisabi. Haka kuma yake bayyana mana lokacin da muka shiga gidan aljanna, wannan mala'ikun za su zo gun mu, za su ringa cewa salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, aminci ya tabbata a gare ku sakamakon hakurin da kuka yi a rayuwar ku ta nan duniya. Wannan ibada kullum muna bayani horewa ce ta Ubangiji, amma dai idan da mutum zai tsaya yayi lissahi, wallahi dara ɗaya daga cikin abin da yake kalubale abu mai wahala. Kana barci a tadata, kana wansa harkoki ka zo ka amsa kiran ladani, kana kaza ka bari ka zo ka shigo masal, kaga wannan abu ne ibada ce wanda take mai wahala. Haka kuma duk abin da rai take gurata ko take so ta aikata ta more waranta, dalilin wannan Ubangijin sai ka kame baka aikata ba, kaga abu ne wanda yake mai wahala, abu ne wanda in ba a sanya hakuri a cikin shi ba, to ba a samu. Shine yake cewa salamun alaikum bima sabartum, aminci ya tabbata a gare ku sakamakon hakurin da kuka yi a nan rayuwar ku ta nan duniya, da tsayin daka da kuka yi dan ku yi wa Ubangiji, ku samu sakayya a gobe kiyama. Yake cewa walakum fiha, kuma a cikin gidan aljannan nan ya kasancewa da kai wannan maganganu wanda malaman tafsiri suka kawo kamar Ibn Kathir ya kawo yake cewa nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, wannan albishir in ko wannan maganan mala'ikun nan za su yi wa mutumin kirki ne lokacin da aka zo dokar ranci, ya san ga cewa ai mu ne abokan ku, mu ne mujibinta al'amarin ku, mu ne muke kiyaye ku da al'amarin Ubangiji, ba kiyaye wasu bane, ba kiyaye wace ta Ubangiji, da al'amarin Ubangiji shine yake bayyana mana mu ne muke daidaita ku, mu daidaita sauran ku, mu daidaita al'amurkan ku, mu datar da ku da ayyuka na gari, mu kiyaye ku, amma dai dukkan sakan da al'amarin Ubangiji shine zamu kasance a tare da ku a yau, ko muna tare da ku a yau zamu ɗebe muku kewa, haka kuma a gobe kiyama ko a cikin kabarin ku zamu ɗebe muku kewa, haka lokacin da za a yi busa ta kaho zamu ɗebe muku koyawa, zamu kasance tare da ku, kuma zamu amintar da ku ranar da za a yi tashi, ranar da Ubangiji zai tayar da kowa da kowa daga cikin kabarin shi, shine hadha yawmukum alladhi kuntum tu'aduna, ai wannan ita ce ranar da aka yi muku alkawari ga ta nan tazo, ka gani za su amintar da mu ranar da za a yi busa kowa ya fito da kabarin shi, haka kuma lokacin da zamu ketara sarabi za su kasance tare da mu, za su mana rakiya har cikin gida aljanna, shine nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, mu ne mujibinta al'amurkan ku, mu ne abukan ku a gobe, mu ne abukan ku a kowane yanayi idan kuka samu kanku daga wannan rana har zuwa lokacin da za ku shiga gida aljanna, ya sanya Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul anbiya innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'aduna la yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khaliduna la yahzunuhum al faza'ul akbar wa tatala قوم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعدون, kaga wanda kyakkyawa ya rigaye gabaci a cikin littafan su, yayi rigaye gabaci a cikin rayuwar su ta nan duniya, yace ulaika anha mubadun wa innan tabbas sune zamu nesantar da su da wutar jahannama, ai can kamun wannan ayat lahum fiha zafirun wa hum fiha la wa hum fiha la yasma'una, kaga ni banda kurum kuka irin na mutun ya shiga halin haulai irin kukan zuciyar nan da ake yi amami ba abinda mutane za su yi, kuma Ubangiji ba jin wannan abun ba zai baranta na ya tausaya musu ba yace a hutar da su daga wutar jahannama, to wa'inda ayyuka nagari kyakkyawa ya gabace su a wannan rayuwar ta duniya, yace to ulaika anha mub'adun, zamu ije musu wannan wuta ta jahannama, zamu ije musu dukkan wani radadi wani hayaniya da tashin hankali na gobe kiyama, yace la yasma'una hasisaha, kai hatta da irin abinda alhis shine abinda mutun zai ji da kunnan shi ko kuma ya taba ya ji zahin wutar, yace la yasma'una hasisa, ba wani wata magana ko irin duk abinda kunne za ta kawo na daga abinda halin da in wuta suke ciki ko kuma halin da wuta take ko kuma radadin da tirrin da take yi, ba mutumin arziki ba zai shi haka ba, la yasma'una hasisaha وهم في مشتهت انفسهم خالدون, yace duk abin da rai ta so musu a cikin gidan aljanna to za su same shi, kuma hasali ma suna madagwama a cikin gidan aljanna, la yahzunuhum alfaza'ul akbar, yace wannan babban gurgici wanda aka tayar da kowa da kowa, kowa ya rude, shine Ubangiji yake wasafa mana wannan yinin, yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tadau kullu dhati himlin hamla وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد, وبنجي yake cewa ya ku mutane ku ji tsoron wannan yini, ku ji tsoron dilgiza ko tashin hankali na tashin kiyama, yake cewa rana ce wadda zaka ga mai shayarwa ta yadda abin da take shayarwa, mai ciki ta zubda abin da yake cikin ta ba dan komai ba saboda hurkicin wannan ranar, yace kuma zaka ga mutane suna maye su kuma ba maye bane ba kurum tashin hankali ne ya riga ya cin musu sun rasa yanda za su yi, to wannan la yahzunhumul faza'ul akbar, wannan babban hurgici ba zai taba damar da su ba, saboda ai an amintar da su a rayuwar su ta nan duniya kamun su bar duniyar nan, kuma haka lokacin da suka shiga cikin kabarin sa an amintar da su lokacin da za a yi busa, kuma an rigayi an ko lokacin da aka yi busa ta tashi an rigayi za su kasance tare da mala'iku za su amintar da su, yake cewa la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika, mala'iku za su ringa maraba da su a cikin gida aljanna, su ringa ce musu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun, wannan shine yinin da ake muku alkawari, gashi nan Allah ya kawo mu ko mun samu riba abinda muka aikata a rayuwar mu ta nan duniya sai da sayarwar da muka yi tsankanin mu da mu da Ubangiji mun sai da sayarwar namu ya ci galaba ko kuma sai da sayarwar namu yayi daidai kasuwa ce mai albarka ko mun samu riba a kanta shi ne yake bayyana mana kenan wannan halin da zamu kasance a wannan lokacin kamar yanda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tsaye wannan maganar nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah za a yi mana ita ne lokacin da aka zo daukar rayukan mu mala'ikun da suka zo daukar rai su za su mana wannan albashar mu ne majibinta al'amarin ku a wannan rayuwar ta duniya mun maka dama kuma zamu ci gaba da yi maka har zuwa shigarka cikin gidan aljanna sai yake cewa walakum fiha kuma kuna da a cikin wannan gidan aljanna ma tashtahi anfusukum duk abinda ranku take gurata na jin dadi walakum fiha ma tad'un kuma duk abinda kuke nema a cikin gidan aljanna kun riga kun same shi shine nan in ka koma cikin tafsirin Muhammad ibn Uthaymeen ya kawo yake cewa duk abinda rai ta kaunata ko ta ji tana bukata to tabbas za ta same shi a cikin gidan aljanna kuma wannan abin wai ba sai mutun ya tambaya ba lakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da rai ta so kurum kai kiskirin sai ka ji kana so ka ci ayyukan inabi kurum ganin su za ka yi a gaban ka kai ma ubangiji sai ya kara bugo da kari yake cewa wa kadhalika aidan kullu ma talaba fa innahu ya'siru bayna yadayhi fid dunya wa bayna yadayhi duk abin da kuma rai ta burata rai ta so to tabbas za ta same shi a gaban ta in ka nema a baka to za a baka in ma ranka ta so ta gurata ta samu to tabbas za ta samu idan muka koma da kai riwayoyi wanda suke karantar da mu lalle da kai abubuwan da dan adam yake gurata da kai abin da yake mai yiwa da kai abin da baya yiwa duk da kasancewa an ce walakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da rai take so ta samu ta riga ta same shi kuma duk abin da rai ta nema ta samu ta riga ta same shi sai dai da kai abubuwa wanda idan muka koma cikin nassi na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan mu samu da kai abin da yake mai yiwa da kai abin da kuma baya yiwa misalin abin da yake baya yiwa da kai hadisin Jabir bin Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi a cikin damuwa sai ke cewa ya Jabir mi yayi wa kana sai ke cewa wallahi baban mu yayi shahada yakin Uhud da aka yi kuma ya bar kannu ga su nan ya su kansu ai shi ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Jabir na kai armi yace kwarai fa da ya armi wa ka arma yace bazawara na arma yake cewa da ai ka armi yarinya yace manzo Allah abin da ya sanya bazan armi yarinya ba saboda baban mu ya mutu ya bar mun kallo in bin arumbo wanda take ta san ciwon kanta ba to matsalar za a samu wa zai kula da yaron wa zai tarbiyyatar da su kaga wannan ita ma yana ɗaya daga cikin hangi na sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga Jabir sa lokacin nan manzon Allah dan yi lallashi zuciye shi sai yake ce mai ka san abin da yau kana tsankanin babanka da Ubangiji yace babu wani dan adam wanda Ubangiji yayi magana da shi gaba da gaba yace in ba babanka ba duk wanda Ubangiji yayi magana da shi yace yayi magana ne da shi tsankanin shi da kai hijabi babanka gaba da gaba suka yi magana da Ubangiji yace mi kake so a baka yace mai Ubangiji a kashe ni a raya ni a tayar da ni a meda ni duniya an yi irin wannan mutuwar shahada sai ke cewa a an riga ya an hukunta duk wanda ya zo bai komawa annakum ilaina la turjauna to kaga wannan guri ne wanda baya samuwa da kai riwaya wadda Imam al-Bukhari ya wutar da ita hadisi Abu Huraira ya rubuta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wani mutum daga cikin mutane a cikin gidan aljanna ko ɗaya daga cikin mutanen ƴan aljanna zai ce wa Ubangiji ina nema a bani izini in yi noma ba wahala ba cewa shi ne da kwai wani mutumin karkara bayan an kare magana banza Allah ya kare ba da labarin hadisin sai man sai yake cewa mutumin karkaran da yake cewa wallahi la tajidu illa qurashiyyan aw ansariyan yace min na san wannan mutumin na aljannan nan wallahi ba a sai in ba mutumin quraishi ba dangin zuman za Allah ko kuma mutumin garin madina yace ai sune mu abuta noma yace mu duk mu san ba wa nahnu lasna bi ashabi zar'in yake cewa mu dai ba mutanen noma bane ko a gobe kiyama ba zamu ne ba ba mu da mu yi noma ba shine a lokacin nan rawi hadisi yake cewa fadai kan nabi sallallahu alaihi wasallama sai yi dariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ai zulaya ce yake mu dai ba noma bane ko ma ne ma ba a bada a gobe kiya a cikin gidan aljanna ce a ba mu tsaba mu shimka ba to abin da yake wa kanuwa shine a lokacin da mutumin nan ya nima game da ubangijin shi ya bashi damar noma sai ubangiji yake ce mai alasta fi ma shi'ita qala bala walakinni uhibbu an azra duk abin da kake nema fa gashi fa abin da zaka shimka in kano ga girban gashi nan fa wala kun fiha ma tashtahi anfusukum sai ke cewa shi dai damar dai a bashi noman yake so sai a bashi tsaba sai yazo ya sanya ta a ƙasa yana sanya ta kai tsaye za ta huto ta daidaita ta huto ta kai daidai girba a girbe ne yace zai ga shibka ta koma kamar dutse kai tsaye ana yi yanzu sha yanzu magani yanzu ai da ma bukata ce a noman yake so to gashi nan ba wata wahalin ya zuba ya nemo taki ya daidaita ya nomi yayi kaza babu wannan kurum yanda ya sanya haka za ta huto ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون da kai kuma riwaya ta biyu duk da riwayar malamai suna hadisin abi sa'id al-khudri yarda Allah ya tabbata a gare shi yake cewa idza ishtaha al-mu'minu al-walada fil janna idan mummuni ya gurace ko ya kaunaci samun da a cikin gidan aljanna yace abinda zai go kana hamluhu wa wada'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahida kama yashtahi so yake ya ga yaro yana yawo wannan a ce dan shi ne shi ma kurum kai tsaye abinda ya gurata kai tsaye zai samu yanzu zaka ga cikin ya dauku haka za a hiyaran haka zaka ga yaron ya dau yayi shekaru hakora sun mutu ne abinda kake dan yaro dai kake so dai gashi na an baka ina kasancewar malamai sun yi sabani akan wannan suke cewa ai a cikin gidan aljanna mutum yana saduwa da iyallan shi amma dai mace ba za ta dauki ciki ba saboda mi daukan cikin wahala ne wado wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara wannan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara wa sayna al insana bi walidayhi ihzana hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin kurhan wannan ta haƙafi kenan can kuma wanda muke so wahnan ala wahnin wahala kan wahala da daukan cikin da ajiye shin dukkan su wahala ne to kuma a cikin gidan aljanna an zari wannan abun babu hira kai babu wata kalma wanda take da sunan wahala a cikin gidan aljanna kurum dadi ne abin da rai take so ta ji abin da ido yake so ya kalla wannan shine abin da rai take samu a cikin gidan aljanna duk abin da zai faranta mana rai shine zamu samu a cikin gidan aljanna shine yake bayyana mana yake cewa wa fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un duk abinda rai take gurata a cikin gidan aljanna to tabbas za ta same shi kuma duk abinda rai ta nema ta samu a cikin gidan aljanna tabbas za ta same shi hatta da wani abokin ka wanda kuka yi rayi da shi a cikin duniya zaka ce ubangiji wa ina wani za a hanga maka ikram fila a cikin mutajjihar nan a ce gashi ta wannan shine tsari na ubangiji duk abin da rai take gurata ina so in ga wani wanda muka rayu da shi a nan gidan aljanna a nan rayuwar mu ta nan duniya yana gidan aljanna kai tsaye za a ce mai gashi can masaukin shi a can sama da kai yake ko kuma masaukin shi a ƙasa gashi nan Allah zai haɗa ku a cikin gidan aljanna haka in a cikin mutan jahannama yake Allah zai connecte tsakanin ku zaka gan shi a lokacin nan ne zai ce zai ringa cewa wallahi in kitta la turdi walau da ni'matu rabbi lakuntu min wannan kenan shine ubangiji yake bayyana mana dukkan abin da muka samu a cikin gidan aljannan nan abin da ranmu take so ta samu abin da ido yake so ya kalla ya ji dadi za mu same shi a cikin gidan aljanna ya sanya a cikin suratu az-zukhruf ubangiji yake bayyana mana yake cewa ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimina udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna yudafu alayhim bi sihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun وأنتم فيها خالدون تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون وبنجي يكي بينا من يكي تيوا كاغني يا كوبايينا babu tsoro na daga abin da za ku tarasu a nan gaba wala antum tahzanuna kuma ku ba ku cikin lissahin wanda za su samu damuwa na abin da suka bari a rayuwarsu ta nan duniya wannan bayin na ubangiji shine yace maka ba kowane bawa ba ai ya ibadi kowa yana cikin bayin Allah kowa bawa ne na Allah amma dai ubangiji sai yazo yayi precision bayin yake cewa alladina amanu bi ayatina sune bayina wanda suka yi imani da ayoyina wa kanu muslimina kuma su kasance masu mai kawiya sun yarda sun aminta Allah shi kadai ne wanda ya cancanta abota ta ne ba za a hada shi da wata kishiya ba kaga wannan sune bayin da za su samu wannan gata Allah sanya mu daga cikin su sai ubangiji yake cewa udkhulul jannata ku shiga gidan aljanna antum wa azwajukum da ku da matayinku matanka diyanka iyayenka dukkan ku shiga gidan aljanna tuhbaruna kuna ana masu karanta ku ana masu darrashta ku ana masu ni'imtar da ku a cikin gidan aljanna ba wani gata wanda bawa za ya samu bayan ganin ubangiji sama da shiga gidan aljanna shine ubangiji a cikin Ali Imran fa man zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad fal duk wanda aka tsiratar da shi da wutar jahannama aka sanya shi gidan aljanna wannan mutumin shine ya samu dace ya samu rabo shi sun ya ubangiji yake bayyana mana mu shiga gidan aljanna da mu da matayenmu tuhbaruna ana masu karamta ku ana masu darrashta ku ana masu ni'imtar da ku sakamakon abin da kuka aikata yace a cikin gidan aljannan nan za a ringa kewaya mu da faranti faranti wanda yake na zinariya da makayayya na shan ruwa kofofuka na shan ruwa ko na shan abin sha yace su ma na zinariya wa fiha ma tashtahihi al-anfus kuma duk abin da rai ta gurata ina son kaza a rayuwata ta duniya na ga wani ina shiga kaza ina cewa ni da zan ayin samu da in ce to ubangiji ina so sai abun kaga na ubangiji ai ya sha bamban da nan duniya naga wata mota Ferrari wani yana hawa nazo na ina so har da mutu ina gurin saya in shiga mun samu ubangiji ka mun Ferrari ai ba wani abu ne wa fiha ma tashtahihi al-anfus ba abun da ya gagaru ubangiji shi ya maka alƙawari wa antum fiha khaliduna yake cewa wa talazzul a'yun wannan sune abubuwa guda biyu wanda aka ƙayatar da aljanna da su shine abinda rai ta gurata da abinda ido za ya kalla ya ji dadi wannan sune manyan manyan abubuwa wanda dan aljanna yake ubangiji ya mai gatarsa a cikin gidan aljanna rai da abinda ta gurata daga cikin abinda muke gurata wata rana za mu mutu mu ce ubangiji mun saba muna zuwa kasuwar dole mu ci kasuwa mi kaza ubangiji muna so a mana kasuwa a ce an ware muku ranar juma'a ku ringa zuwa kuna cin kasuwa za mu ringa haduwa da su alhaji da su wane ne da su wane ne dukkanmu mu zo duk wanda yake da gurin cin kasuwa ga wuri can ubangiji a tsakiyar gidan aljanna an ware mana shi nan za mu zo mu ci kasuwanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za mu dawo gida bayan mun ci kasuwa matekunmu na ulil da na duniya za su ringa tambaya wani irin turare ne ka sa in ka tafi kasuwar ka ci kasuwar ka dawo sai ka ƙara kyau ka ƙara ƙarfi haka tsarin ubangiji yake wallahi duk wanda bai samu aljanna ba ya tafi Allah ka datar da mu da samu gida aljanna yake cewa wa antum fiha khaliduna kunkuris kan dan bariya in ka shiga dangoma kake yi ba irin duniya bane ba ka samu miliyan inka 50 kana tunanin ka aje ta kare jin dadi ya yanke ka samu kaza ka samu matsayi kaza kana tunanin ka aje yau hude kire ya sabka a ce an sabke ka ka shiga cikin hayaniya a cikin gidan aljanna yanda aka baka abinda aka baka kana madawwami a cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa gidajen mu a cikin gidan aljanna ko gidan dan aljanna yace ana yi mai shine min lu'lu'in mujawwaf diyaman ne wanda aka kurkure cikin shi yura zahiruhu min batinihi wa batinuhu min zahiruhu daga ciki transparent ne kana kallon abin da yake ciki daga waje kuma ana kallon abin da yake ciki wannan sune gidajen mu a cikin gidan aljanna kuma duk gidan mutun daya aljanna kataka ta musamman arduha ka ardis sama'i wal ard wadin da kamar fadin sama da kasa har yanzu ba wanda ya kai fadin sama har wani har yanzu ba wanda zai ce maka ga irin adadin kilometer din da za a cika mu a kai sama ta wanku to haka gidana yake sai a bani 10 a bani 30 ta kan yi 80 zan samu ni kadai to kaga wannan ai sakamakon wa tilkal jannatin lati nurisumuha bima kuntum ta'maluna wannan ita ce aljannar da aka gadar muku da ita sakamakon aikin da kuke aikatawa a rayuwarku ta nan duniya shi ne yake cewa wa antum fiya khaliduna, wannan aljanna kuna madawwama a cikin ta sakamakon aikin da kuka aikata a rayuwarku ta nan duniya. Shine yake bayyana mana walakum fiha matad'una, kuma duk abin da muka nema a cikin gidan aljanna za mu same shi gashi nan a gaban hannayenmu. Ina son ka zaya Ubangiji, wannan an kare maka bayani akan abin da zai ta gurata gashi nan ta samu. Kai wata rana za mu zanna mu ce Ubangiji kaza muke so, kaga misalin tun kasuwa, misalin kaza, misalin kaza, misalin kaza, rai ta ce kai ina gurata in samu kaza, kai ina so Ubangiji ka bani kaza, to duka shi ma za ka samu, duk abin da ka nema din za ka same shi tsankanin hannayenka. Allah ya dakatar da mu. Sai Ubangiji yake cewa nuzulan min ghafurir rahim, yace kaga wannan tagomashi, wannan masarki da bawa ya samu, yace wannan masarki ne daga mai gafara kuma da mai tausayi ga mai jin kai game da bayin shi. Nuzulan tana daukar akan wani makamin muhayya, wani masarki ne wanda aka tanade shi dan kai wanda kai aikin kirki a rayuwarka ta nan duniya, ka gama da kalmar la ilaha illallah, ka gama da kana mai yarda da Ubangiji, kana mai yarda da Ubangijinka, kuma kana mai gurata samun alkhairan da yake gunshi kalkashin rahamar shi. Shi ne yake bayyana mana nuzulan min ghafurir rahim, wani arziki ne wanda aka tanade shi, aka kiyaye shi, aka kaddara shi dan ku wanda kuka shiga gidan aljanna. Saboda za mu shigo gidan aljanna ne karkashin gafara ta Ubangiji, kuma karkashin rahamar shi da tausayin shi. Ba wani wanda zai samu gidan aljanna face karkashin gafara ta Ubangiji kuma da jin tausayin shi. Akwai mutumin da zai shiga gidan aljanna bayan irin masha abi aikata tsayankanin shi da Ubangiji a rayuwar shi ta nan duniya, dalilin Ubangiji ya so ya gafarta mi, ya so ya rahamce shi, zaka zuwa Ubangiji zai zo gaban Ubangiji, za a kiraye shi a sanya shamaki tsayankanin shi da kowa da kowa, dangi da mutanen garinsa da dukkan al'umma. Ubangiji zai tambaye shi wani ka aikata kaza, ya ce kwarai kwana aikata, ka aikata kaza kwarai kwana aikata, dama Ubangiji ya riga ya tsara abinda zai wakana da wannan bawa, ya amsa tambaya ya aikata. To a yau yanda na suturce ka a rayuwarka ta duniya, ba wanda ya san abinda ka aikata, haka yau ma na suturce ka ka kai ka shiga gidan aljanna. Wannan ita ce rahama ta Ubangiji. Zunubi nawa muke aikata wanda Ubangiji kadai yake suturce mu, inda ya ga dama sai ya fulla samu a nan duniya, kowa ya san wane ga halin shi ga abin da yake aikatawa. Amma dai Ubangiji zai suturce ka, yace to yanda muka suturce ka a rayuwarka ta nan duniya, haka gobe kiyama ma mun suturce ka ka kai ka shiga gidan aljanna. Allah kara mana sutura. Shi ne yake cewa nuzulan min ghafurir rahim, wannan masarki ne, wani tagomashi ne daga Ubangijinmu wanda yake mai gafara kuma mai rahama. In ba da rahama shi ba, to tabbas da ba za mu samu ba wannan gata ba daga gun Ubangijinmu ba. Shi sanya hadisin da Imamu Muslim da Bukhari, Imamu Bukhari da Muslim suka wutar da shi, hadisi Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar faqra'u in shi'tu fa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati 'ayunin jazaa'an bima kanu ya'maluna. Yake cewa tabbas nayi tanadi wani tagomashi, wani gata, wani masarki na alkhairi, wani masarki wanda babu irin shi a duniya, babu irin shi a dukkan wata rayuwa wanda zaka bi marahil inta in ba a cikin gidan aljanna ba. Yace game da bayina wanda suke nagari, masarkin nan ko abinda na tanada musu shine abinda rai ba taba gani ba, kunne ba ta taba ji ba, kai hatta da zuciyar dan adam ko tunanin dan adam bai taba kirda dabwa ba, da za a iya samu kayan dadi ko wata rayuwa ta ni'ima kamar wannan rayuwa ta cikin gidan aljanna. Yace to in kuna so ku karanta wannan ayat da yake cikin suratu Sajada, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, rai ba san ba abinda aka buyi na daga abinda zai horanta mata rai, zai dadada mata kallanta. Yace jazaa'an bima kanu ya'maluna, sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta nan duniya. A gulgushe wannan ayoyi guda biyu da muka karanta, da kasancewar naso mu karasa aya ta uku, man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin, duk wanda ba wani wanda yake ko ya kyautatawa muqrata kyautatawa kamar wanda yake kira kan tauhidi wanda yake kira kan ayi imani da Allah a bar bautan gani a bar bid'a a bar kaza a bar kaza yace wannan shine mafi kyawun wanda yake wada daga cikin masu fada shine saboda wannan ita ce siffa ko ita ce shine aiki na annabawa wanda malamai suka dauki da wayniyar isar da shi kamar yadda aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas ya kai wannan manzo ka isar da sakon da aka umarce ka isar da shi idan baka isar ba to tabbas baka yi ba abinda mishe inda aka turo ka cika ta ba to tabbas baka cika ta ba shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta al ulama warasatul anbiya malaman su ne dai magadan annabawa aikin da annabawa suka tsaye da aka dauki rayukansu akan shi shine malamai suke cin gaba ci gaba da aikata shi shine malamin ka ubangiji yake bayyana mana wa man ahsanu qawlan babu wata kwada wanda take mafi kyawu wanda bawa zai furta ta shine wanda ya kira zuwa ga bautatawa Allah shi kadai baya da haka kuma yayi aiki nagari kuma yace ni ma ina ɗaya daga cikin waɗanda suke musulmai a gurguje ina so mu kammala wannan ayoyi wanda muka karanta abubuwan da za mu iya fa'idantuwa da su kalkashin wannan ayoyi shine na harko idan muka leka za mu ga wannan aya ta harko wadda wancan sati muka fassara za mu gani tana karantar da mu lalle aqida aqida shine abin da bawa ya kudurce tsankanin shi da shi da ubangiji baya furci kadai baya wadatas da shi wajibi ne in ka kudurce ka aikata saboda ubangiji ya bayyana mana innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu kai furci sannan ka daidaita akan abin da ka aikata shi sanya da yawa daga cikin wadan mutane zai ce a wani zaka same shi zai ce a ni ba ina kan aqida wannan gaskiya ne kana kan aqida ba hana ka ba ka yabi kanka ba a kana kan aqida ta salafus salih ko kuma kace kana kan aqida ta ahlus sunna wal jamaa to ka sani in dai ka tabbata akan aqida ta ahlus sunna wal jamaa wajibin ka ne kai aiki na gari saboda wannan aikin shine zai baka damar shiga gidan aljanna innal ladzina amanu wa amilus salihati ubangiji a kullun idan ya maka bayani wa'inda za su samu gidan aljanna sai ya ce maka su ne wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari dan kayi furci ka ce kayi imani da Allah in dai zuciyarka bata amsa ba baka aiki na gari ba to kai ba samun wannan tagomashi a gun ubangiji kuma idan muka leka ayar zan mu gani tana kwadaitar da mu akan samun daidaituwa akan addinin ubangiji saboda tare da daidaituwan nan ne mutum zai samu kanshi akan siratul mustaqima in kuma aka rasa daidaituwa to tabbas mutum zai fadi zai kama gawan shanu shine can wa iyazu billah karshe kuma ya fada cikin azaba ta ubangiji haka idan muka leka wannan ayar zan magani tana karantar da mu lalle da kai sabka wanda mala'iku suke yi game da ɗan adam waɗanda suke hasadan waɗanda suke masu imani kuma idan muka leka zan magani lalle ubangiji ya sakkare mana mala'iku a wurare daban-daban su kasance tare da mu a gani kamar yadda yake ambata mana a lokacin da aka zo ɗaukar rai haka da kai riwayoyi wanda wancan sati muka karanta wanda za su kasance tare da mu a cikin kabari za su kasance tare da mu lokacin tashi za su kasance tare da mu a cikin gida aljanna kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul ra'd wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin an muka shiga gidan aljanna ga mala'iku can suna shiga ta kowace kowa zuwa gare mu suna ce mana salamun alaikum bima sabartum aminci ya tabbata a gare sakamakon haƙurin da kuka yi a rayuwarku ta nan duniya haka idan muka leka zan mu gani wannan aya tana karantar da mu lalle mala'iku suna sabka game da musulmai wanda suke kan siratul mustaqim wanda suke kan daidaito suna musu albishir da abubuwa guda uku shine albishir na harko babu tsoro na daga abinda zaka taras a ganin gaba haka kuma babu bakin ciki na daga abinda ka bari a rayuwarka ta nan duniya kuma tabbas aljanna ita ce makomarka wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna haka idan muka leka zamu gani ayat tana karantar da mu tabbas da kai albishir na mala'iku wanda zasu mana lokacin da suka zo daukar rayukan mu shine allati kuntum mu'ashiru bil jannati allati kuntum tu'aduna kuma lalle mala'ikun Allah suna ɗaya daga cikin waɗanda suke jibinta al'amurrukan waɗanda suka yi imani suka samu daidaituwa akan imaninsu a rayuwarsu ta nan duniya haka kuma a gobe kiyama a rayuwarsu ta gobe kiyama a nan rayuwar duniya za su ringa kiyaye su da aiwatar da duk abin da yake sako ne ko kuma wata zamiya kuma za su ringa shiryar da su su ringa nusar da su da ayyuka wanda suke na aikin nagari kuma za su ƙara dawowa musu su ƙara taimaka musu akan tabbatuwa akan wannan ayyuka nagari amma dai karkashin umarni na Ubangiji wannan kuma mala'ikun ba musan ba wannan mala'iku Ubangiji ne sirkare mana su su kasance suna mana hidima ba don komai ba don mu kasance akan siratul mustaqim mu samu kanmu a cikin daidaito haka idan muka leka wannan ayar zan mu gani irin gata wanda mai imani zai samu ko wanda ya samu daidaituwa a rayuwar shi ta duniya shine zai samu sakamako na gidan aljanna kuma a cikin gidan aljanna zai samu abubuwa guda biyu shine duk abin da rai take so kuma da abin da watalazzul a'yun da abin da idan rai ya gani zai ji dadi a rayuwar shi kina wannan shi yake karantar da mu lalle jin dadin guda biyu ne wanda zamu samu shine abin da zamu ci zamu dandana zamu ji kamshin shi haka kuma da abin da idanuwan mu za ta kalla ta shi dace a barka kadai da kallon hurul ilmi ya wadata sabaka maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi da ubangiji zai saukar da guda ɗaya lakka yace to da sarakunan duniya da sai sun yaki tsakanin saboda wannan matar guda ɗaya da ubangiji ya saukar da ita a saukar da ɗaya yace wallahi da sarakunan duniya da dukkan amurka da ɗin ta sauka a Niger amurka da ita kawo shugaban kasar Niger haji saboda ita kadai yace kowanne sarakunan duniya yace wallahi da sai sun yi yaki tsakanin saboda ita ɗaya lakka to kaga ni watalazzul a'yun idanuwa abinda za su kalla rai bai kwamfe mata kwari haka idan muka leka wannan ayar zan mu gani tabbas da kwai ta goma shi karamci masabki na aminci wanda ubangiji ya tanada arziki ne gare mu ga mu waɗanda muka shiga gida aljanna kuma wannan ayar nuzulan min ghafurur rahim tana karantar da mu lalle baya yiwa dan adam ya cimma gurin abin da yake so a gobe kiyama face da gafara ta ubangiji kuma da rahama ta ubangiji wannan guda biyu su ne za su maka gatar haka da kwai hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yake cewa lan yadkhul aljannata ahadun bi'amalihi ba wani wanda zai shiga gidan aljanna da aikin da ya kasance yana aikatawa in shekara 1000 aka baka wallahi tallahi aikin ka bai isa ba ya sanya ka gidan aljanna ba shi sanya wani sakare aka samu yana cewa ai yahi manzo Allah saboda shi shekara 60-70 da biye yana sallah manzo Allah ko duka shekara 23 ne yana sallah yace ya musulmantar da mutane saboda miliyan 10 shi ko manzo Allah duka 1500 din ko 1000 nawa ne yake wadi shirman banza da wuri to shine yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya wadi wa sahabban shi sai sahabban suke cewa wala anta ya rasulullah duk irin kwazan da gare ka irin ibadar da kake yi manzo Allah irin gatan da ubangiji yayi akan ka kai ma baka shiga gidan aljanna ba sakamakon aikin da kake yi Aisha take ba mu labarin take cewa manzo Allah yana tsayuwar dare kawuwan shi suna kumbura take cewa manzo Allah baka tausayawa kanka ba sai yake cewa ba kai bane ba ubangiji yake cewa ya gafarta maka abin da ya gabata ba da abin da zai zo a nan gaba ba karkawa kanka aziri wannan ka saukakawa kanka yake ce ma Aisha afala uridu an akuna abdan shakura shin bazan so ba in kasance bawa mai godiya da ubangiji ba shine sahabbai suka ce duk irin ibadar da kake yi manzo Allah kai ma ba za ka shiga gidan aljanna ba sai kalkashin rahama ubangiji aikin ka ba zai sanya ka gidan aljanna ba yake cewa wala ana illa an yatagammadani Allahu bi rahmati yace ni ma aiki na ba zai taba sa ni gidan aljanna ba sai dai ubangiji na idan ya lullube ni da rahmar shi ana bada labarin manzo Allah yake bada labarin wani daga cikin mutanen Banu Isra'ila wanda yayi ibadar shekara 50 shekara 50 ya nema ubangiji ya mai gata ya nisanci kanshi da al'umma da mutane ai sai ka zauna da mutane sannan su shagaltar da kai su hana kai ibada ya koma can gabar teku ya zauna shekara 50 bai yi abin da zai saba wa ubangiji ba ibada kurun yake yi lokacin da ubangiji ne shi dauki ranta zai ce cewa ya kai bawa da ummaka hisabi da aikin ka ko ummaka hisabi da rahmata lillibe ka da rahmata an san ya kai gidan aljanna ko kuma aikin ka ya ije maka ya hutashar da kai yake cewa ubangiji aiki na shi ibadar shekara 50 ba kadan ba da aka fara lissani ni'imar da ubangiji yayi ne ta ido kadai tarin jaye ibadar shekara 50 ba tare da ya hada bauta Allah da wani ba ya ma ya saba wa ubangiji ba a lokacin nan hega mutumin ka ya zaman cuceto yake cewa ubangiji rahamarka muke nema to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana yake cewa ubangiji na ni ma bazan shiga gidan aljanna ba da aiki na ba illa ubangiji na ya lullube ni da rahmar shi a wannan halin zan shiga gidan aljanna kaga kuma idan muka leka wannan ayar zan mu gani tana karantar da mu tabbatuwar sunaye guda biyu na ubangiji shine al-ghafuru ar-rahim ubangiji nan mai gafara ne kuma mai jin kai ne mai tausayi ne game da bayin shi sai lokacin ya dan matso abinda zamu iya umuman idan muka rakkaza kan wannan ayoyin guda biyu muna iya hutar da wa'ansu fa'idoji guda hudu ko guda biyar wannan ayoyi da muka karanta guda biyu abin da ya sanya na kawo su muka karanta su shine mu sani duk irin abin da bawa zai yi furuci a kun ubangijin shi matukar zuciya bata tabbatar ba bakin ne kadai ya furta kuma bai samu daidaituwa ba akan wannan addinin ba akan abin da ya furci akan shi ba to tabbas aikin banza yayi shi san ya istiqama lalle imani tare da istiqama sababi ne guda biyu wanda suke iya datar da bawa da samun albishir guda uku kai imani da Allah shi kuma imanin nan menene اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح القول باللسان واعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح شي ne kai furci da harshenka zuciyarka ta tabbatar abin da kai furci da kai a tawon kai furci da shi na yarda Allah shine kadai wanda ya cancanta abautata ne babu wani wanda ya dace a gama bautar Allah da shi na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Muhammadu manzon shi kai furci ka kudurce a cikin zuciyarka idan kai furci baka kudurce ba kana ɗaya daga cikin wanda za a sanya su kasan wutar jahannama a babbaka su da kai da munafukan da suka yi rayuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina uwa ku ɗaya uban ku ɗaya innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira munafukan nan suna tsakiya ko suna kalkashin mutar jahannama ko ba su da wani wanda zai taimake su shi ko menene munafunci shine furci da halshe ki da zuciya su ne wanda suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahala a rayuwar garin Madina ga sunan ana tare da su su baka kama ba ka kashe ba a ce manzo Allah yana kashe sahabban shi to shine kaga wajibi ne ka samu imanin nan imanin nan shine i'tiqadun bil qalb al talaffuz bil lisan kai furci da halshenka ka kudurce a cikin zuciyarka gabbin ka su yi aiki shine ka samu wannan imanin ka samu daidaituwa akan addininka daidaituwan nan shine kuma duk abin da zaka aikata kamar yadda muka yi bayani sati wanda ya gabata ka duk abin da zaka aikata ka yi shi dan Allah duk abin da zaka aikata ka yi shi kalkashin karantarwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zaran zaka ce a'a iyayenmu da kakanninmu to ka gama da dawon shanu kai kalkashin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abubuwan guda biyu imani da samun daidaituwa za su gadar maka da samun albishir guda uku lokacin da aka zo daukar ranka shine albishir na farko shine babu jin tsoro saboda banza Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana hadisin Aisha man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'a wa man kariha liqa'ahu kariha Allahu liqa'a duk wanda yaso haduwa da Allah to Allah yana son haduwa da shi duk wanda ko yake kyamata haduwa da Allah to Allah yana kyamatar haduwa da shi Aisha tace banza Allah waye yake son mutuwa waye son mutuwa banza Allah sai alabarin ba haka bane ba lokacin dare aka zo daukar shi mala'ikun nan masu fararen huska masu fararen kaya masu kamshi masu farin likafani idan sun zo albushir din nan da zasu mana la khawfun alayhim wa la hum yahzanuna wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna yau mi ake bukata yo ba a guje ba ma ba na sha duru na ta gurin ubangiji yo mi zan yi da wannan duniya ai duka ai da kaza ba ku yana jin tsoron mutuwa bai san abin da zai tarasu ba saboda shi kuma abin da ka mutu akan shi kan shi zaka tashi na zo na samu irin wannan gatan wata damuwa gare ni shine babu tsoro babu damuwa dukiyar da na bari gidajen da na bari motocin da na bari kaza da kaza da kaza da kaza diyana wanda na bari wa zai dauki dawainiyar su babu damuwa Allah zai dauki dawainiyar su shi zai zunta al'amarin su shine daga cikin addu'ar da muka ambata a can baya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya in ka zo inda akai mutuwa wakhlif lahu fi aqlihi ya ubangiji kamar ya gurbin shi a cikin yallan shi da wazi a mai gurbin ubangiji shi zai tabbata al'amarin diya a hucin lissafi in kuma ubangiji ya jibanta al'amarin abinda ka bari da kai wani wanda ya kai ubangiji iyawa kaga wannan ba karamin gata bane ba wallahi shi sai ya ubangiji yake bayyana in takunu salihina fa innahu kana lil awabin ghafura a duk lokacin da ka samu kan kasance mutumin kirki kasancewar ka mutumin kirki zai gadan maka soyayya ta ubangijinka soyayya ta mala'ikunka in sun so ka fa duk wani dan adam da ya kwana a duniya wallahi sai ya so ka kuma ubangiji zai tilasta waɗannan mutanen wallahi sai sun maka sai sun kiyaye ka koma kan kissar Khidir da Annabi Musa lokacin da suka shigo gari aka ki a basu masarki aka ki a basu abinci aka suka koma bayan Allah sai ga wata katanga can tana nema ta fadi kuma Khidir ya ce wa Annabi Musa zame tare kaya mu zo mu tada wannan katanga aka kwakwala ka suka tada katanga yake cewa ya kai Khidir baka ga abin da aka mana ba ba a ba mu masarki ba ba a ba mu kulawa ba ba a ba mu abinci ba amma dai muka zo mu yi amsa me yake cewa wa ammal jidan fa kana li gulamin yatimin fil madina wa kana tahtahuma wa kana abuhum wa kana tahtahu kanzul lahum wa kana abuhum salihan fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik kuma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti alayhi salam yace kaga waccan katangar da take ta durkusa tarsina take neman faduwa yace ta kasance katanga ce ta wa'ansi marayu wanda ubangijin su wanda ubansu ya kasance mutumin arziki ne mutumin kirki ne kuma wannan ma'ayin nasu ya bar musu taska a ƙalƙashin katangar nan yace dalilin haka nazo na tayar da wannan katanga saboda har zuwa lokacin da marayun nan za su shiga cikin hankalin su ubangiji ya hutar musu da arzikin su su amfani da arzikin su yace wannan abin da kaga nayi ban yi bane ba dan san raina ba ko dan umurni na ba umurni ne daga mai saman bakwai dalilin me yasa ya aka kiyaye wannan aka tada musu katangar su aka kiyaye mu arzikin wannan yaran har zuwa lokacin da za su balaga saboda ma'ahin su ya kasance mutumin arziki wallahi in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura shine kaga wannan abubuwan guda uku su za su gadar maka idan kasance mutumin kirki aka same ka da imani aka same ka da daidaituwa a cikin al'amuranka shine kaga al-iman wal istiqama kuma za a maka albishir da aljanna a ce maka babu tsoro na abinda zaka taras kuma babu bacin rai ko bakin ciki na daga abinda ka bari a rayuwarka ta duniya lokacin namu ya ja kuma bin so ba a ce mun yi kwanan daji wa na so mu gaba wannan ayoyin guda biyu in Allah sanya sati mai zawa sai mu idasa sai mu shiga kuma wani karatu daban a gurguje to bari mu karanta na biyu da na uku a gurguje shi ne idan muka leka umuman wannan ayoyi guda biyu da muka karanta zan mu gani lalle malaiku suna yi wa dan adam albishir lokacin da suka zo daukar dan shi haka suna mai albishir a cikin kabarin shi haka suna mai albishir a ranar tashin kiyama lokacin da aka yi tashi an tada kowa da kowa za su kasance su ne abukan shi suratul qaf mun yi bayani qala qarinuhu rabbana ma atbaitu awdan ba kamin ita wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atida kaga lokacin da aka tayar da shi za su kasance tare da shi kuma mutumin kirki mala'iku za su mai albishir a wannan lokacin haka kuma lokacin da muka zo bakin kofar shiga gidan aljanna mala'iku za su mana albishir shi sanya ubangiji yake bayyana wa jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna 'alayhim min kulli babin salamun 'alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqba ad-dar a cikin suratul ra'd yake cewa aljannati wadda take matabbata aljannati wadda an an shiga ba a huta yace za mu shige ta da duk wanda ya kyautata daga cikin iyayenmu daga cikin matekunmu daga cikin zurriyarmu yace kai mala'iku za su ringa shigowa cikin wannan aljannat ta kowace kowoyi suna ce mana aminci ya tabbata bata a gare ku fa ni'ma uqba ad-dar madalla da makoma wanda take matabbata ko makoma wanda take ta gari ko madalla da wannan makoma ta alkhairi haka idan muka leka wannan ayar zan mu gani ko wannan ayoyin guda biyu yana da kyau wanda yake aiki na gari ba wai shari'a bata haramta maka ba kamin albishir ba kaga wani yana aikata ayyuka na gari kace alhamdulillahi ya wani wallahi in dai Allah ya kaddara ka samu mutuwa akan wannan halin naka ko akan wannan ibadataka to tabbas aljanna ita ce ba ko ba dalilin wannan albishir din da mala'iku suka kawo haka idan muka goma cikin suratul mu'minin ubangiji yana ubashshirul mu'minina kama mummune albishir na irin gatar da za su samu sakamakon ayyukan da take suke da suka kasance suke aikatawa haka abu na hudu abinda zamu iya fahimtuwa da shi karkashin wannan ayar lalle mummunai suna shiga gidan aljanna ne da fadala ta ubangiji da rahamar shi ba wai aiki bane ba kuma wai da aka ce maka ba aiki yake sanya a cikin gidan yake sanya bawa wa gidan aljanna ba mutun ya shanta kai ya ce a bari mu koma gehe in an ce mana Allah sanya mu zuwa aljanna mu ce amin a wajibi ne sai kai aiki innal ladhina amanu wa amilus salihati kaga duk lokacin da ubangiji yayi bayani akan imani to sai ya ce maka wanda kuma suka yi aiki na gari in ba kai aikin ba ba za ka samu ba aiki sababi ne wanda zai sanya ubangijin ka yi maka rahama yi maka fadalar shiga gidan aljanna ki sanya manzo Allah sallallahu الله عليه وسلم رواية عائشة وعند إمام البخاري ومسلم سكوت الرشيد من زال لك تيوا سجدوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمل لا يدخل أحدا الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة باون وند زي شكا جدا الجنة سي باتي أيكين سي باتي رحمة وبنجي تالي لبيشي أيكين شبا زي شكا بزي كي شبا يسن يا شكا جدا الجنة شيني sahabbai suka ce ya ma'aiki Allah har kai sai sai kwarai ku hanni sai dai in ubangiji na ya lullube ni da gafara shi sannan da rahama shi shine yake bayyana nuzulan min ghafuri arrahima sai sun ya abu na karshe wanda zamu iya fa'idan zuwa da shi karkashin wannan aya shine lalle mummune idan suka shiga gidan aljanna za a ba su duk abinda suke kaunata duk abinda ransu take so za su same shi shine matashtahihil anfus duk abinda rai take gurata ko take so na kayan dadi haka duk abin da rai idan ta kalla za ta ji dadi yace kai wannan duka an yassare wa mutan aljanna kai balma da kai dadi akan haka kamar yanda ubangiji yake bayyana mana lahum ma yashauna fiha wa ladina mazid suna da duk abin da ransu take gure da su samu kuma mu ma muna da dadi wanda za su musu a cikin gidan aljanna kamar yanda yake bayyana mana a cikin suratul yunus lil ladina ahsanu husna wa ziyada kaga duk wanda suka samu kyakkyawa to za a musu dadi da kyakkyawa shine gani na ubangiji Allah kada ka haramta mana ganin ubangijinmu a cikin gidan aljanna Allah ka sanya aljanna ita ce makoman iyayenmu da kakanninmu da malumanmu da duk wanda suke da haƙƙi akan mu abinda muka karanta daidai Allah ba mu da shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba mu iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amannan arziki da suke bara addu'a na nesa na kusa muna fatan kowa Allah biya bukatun shi sanya albarka a ciki duk abinda yake sharri ne game da rayuwarmu game da addininmu game da iyallanmu game da rayuwarmu muna fatan ubangiji ya baddala mana da mafi alkhairi a cikin rayuwarmu a cikin addininmu a cikin iyallanmu da abinda kuma yayi tsanani a wannan rayuwa muna fatan ubangiji ya kawo mana sauke shi da abinda kuma ba ma iya ba Allah ya iya mana shi marasa lahiyarmu dake gida dake asibiti muna fatan kowa Allah ko rumi manzon sauki ya sanya abinda yake juyayi da shi kafara ne a gare shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.